أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للعقد الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في هجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عائشة ترجمتا تاغباتا تجي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زال صلى الله عليه وسلم يا كسنشي، يتكئ في هجري، زي kishin kida haka a daki a hijirnawa, ma'ana a nan kirjinta. Ana cewa hajir, sannan kuma ana cewa hijir. Mun rigaya mun yi bayani akan wannan kalima a baya, inda can baya ana, in an ce hijir akwai jami'insa hujuf, hujuf kaman inda muka karanta hadisin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yake daukan yaro, an kawo mishi yaro ya ajiye shi a hijirin shi, ma'ana a gabansa, a gabansa shi ne wanda muka ce hijir din, kuma yana zuwa da ma'ana aql, ma'ana aql kamar yadda ya zo a cikin Qur'ani: hal fi zalika qasamun lidhi hijir, ma'ana zai jingina kansa ko zai kishingida a jikinta, a gabanta, wanda ya jikinsa ya shafi jikinta, sannan a wannan halin kuma sai ya karanta Qur'ani, sai ya karanta Qur'ani. Saboda riwaya din ta zo yattaki fi hijiri, wa wani lafazi fi hajiri. Idan aka ce hijir, hajir shine wanda muka yi bayani daga baya, lafazin da muka yi magana a kansa daga baya. Gaban abu, kamar ka ce yaro ne ya girma a gabana, ko na ajiye yaro a gabana. To ga kin kace ya girma a gabana, majazi ne. In na dau yaro a gabana, shi kuma hakikatan ne, hakikatan ne. To yana daukan waɗannan ma'anoni guda biyu. Abinda take nufi da wannan, an hana mace mai haila karatun Qur'ani, amma ba hana wanda namiji ko mace wacce ba ta yin haila ta jinginu jikin wata mai haila ta karanta Qur'ani. Ko bi ibaratin ukura, hadisin yana nuna haila din sifa ce, da sifa ce wacce ta mayar da mace mai haila akwai najasa a jikinta, amma ita kanta zatin mai haila din sarki ne da shi, sarki ne da shi. Kama hadisin da Abu Hurairah: subhanallah, innal mu'mina la yanju sunna. Kenan janaban a jikinsa sifa ce, ba zati bane, saboda haka zatinsa tsarkakake ne. Haka nan ita ma haila a jikinta sifa ce, ba zati bane, zatinta tsarkakake ne, yanda za a iya jinginuwa jikinta a karanta Qur'ani. To saboda haka wannan hadisi mai ake cewa asafu ma fil bab, malaman hadisi idan suka ce hadisin da yafi inganci a babi, baya nuna ko yaushe wannan hadisin da suka ce shi yafi ingancin hadisi ne wanda yake sahihi. Ma'ana idan hadisai suka zo da ifai suna magana akan wata mas'ala ko wani hukunci, to hadisi dama a ciki shi ne ake cewa asafu fil bab,
dama dama ta yiwu ya zaman to sahihin ne kai tsaye amma ba dole bane an ce asafu fil babi huwa asafu asafu ma fil babi wannan hadisin ya zaman to sahihi ne ma'ana hadisai da yawa sun zo mun yi takhrijin hadisin cikin littafin bal huwa qur'anul majid bal huwa qur'anul majid wa wata risala ce da jimawa muka rubuta akan mas'ala shin mace mai haila ko mai biki au mai janaba ya halatta su yi karatun Qur'ani ko bai halatta ba akan wannan mas'ala kun san shekaru dan ba goma da suka wuce baya an yi ta rudani ana tafatawa akan cewa ya halatta mai janaba ko mace mai haila ko wannan su zai iya karatun Qur'ani suka yi ta kafa hujja na rudani da hadisin sayyida Aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru la fi kulli ahyani to kaga suka ce karatun Qur'ani shi ma zikiri ne saboda haka koyaushe za a iya karatun Qur'ani alhali zikiri da karatu zikiri yana da umumi karatu kuma yana da hususi ma'ana dukkan karatun Qur'ani zikiri ne amma ba dukkan zikiri bane karatun Qur'ani to saboda haka a wannan hadisi kamar yadda kuka gani hadisi ne wanda muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim duk sun hadu sun rubuta zaka yi tambaya kace idan mace mai haila ya halatta ta yi karatun Qur'ani menene ma'anar fadan sayyida Aisha cewa zai jinginu a kirjina ko zai zauna a gabana ina da haila yayi karatun Qur'ani menene ma'anar wannan ya zaka fahimta wannan zai zauna a gabana zai jinginu kirjina yayi karatun Qur'ani kuma ina da haila kaga kai tsaye da wannan zaka fahimci cewa tana magana ne kada a zaci cewa dan an hana mace mai haila karatun Qur'ani wanda yake zaune a gabanta ko ya jinginu a jikinta ba zai yi wuya karatun Qur'ani wannan shine zahiri hatta cikin wayanda misali suke ibada wannan fatawa akwai wani malamin da ya fito yayi tafatuwa yace gaskiya maganan gaskiya cewa mace mai haida ko mai biki ko mai janaba zai karatun Qur'ani yace koda jama'an mu suna fada yace kauli ne marjuhi kuma babu maslaha cikin wannan labari kaga ana so a mai da Qur'ani tamkar Bible ne yayi sai mana yadda zaka dau Bible ka karanta baka da alwana ba ga janabawa ka Qur'ani ma ka ake so a mai da shi haka zo aka yi tawilin kaulin Allah la yamassuhu illa al-mutahharun cewa wannan hujja ne wanda jumhur al-fuqaha al-arba al-madhahib al-arba suke kafa hujja cewa shafan Qur'anin da karanta shi duka to sai mai tsarki ne zai suka ce ai damiri na la yamassuhu din damiri ne yake komawa zuwa ga fi kitabin makunun alkitabul makunun lawhul mahfuz saboda haka wai lawhul mahfuz ake nufi da la yamassuhu illa al-mutahharu kaji fa wannan ta'wil ne sannan al-mutahharun nan in lawhul mahfuz ake nufi kusa da lawhul mahfuz akwai dan adam ne kusa da lawhul mahfuz akwai dan adam kin kaga wani halitta kusa da lawhul mahfuz mala'ika ne to su kuma mala'iku ba sifanta su da su ba maza bane ba mata bane balle su dau janaba ko su yi haila da abin da ya kamata wannan su dukkan su mutahharuna ne kaga wannan kadai zai nuna maka wannan ta'wil din ta'wil ne ba'id mukabara ce kawai dole sai an wulakantar da Al-Qur'ani mai girma ne. Sannan wani abu muhimmi a nan shine ka'ida ta mayar da damiri zuwa sunan da yafi kusanci da shi. Fi kitabin makununin la ya masuhu illa al-mutahharun, nan cewa kitabin makunun din ya fi kusa da wannan damirin la ya masuhu, to saboda haka damirin nashi ne din wannan ba alal itlaq bane. Saboda duk in ka bibiya usulubin Qur'ani zaka ga cewa idan Qur'ani ya kawo damiri, damirin yana mai da hankali akan maudu'in da yake magana ne, baya bin ka'idar al-damir yarji'u ila aqrabil asma'i ilayhi, baya bin wannan ka'ida. To maudu'in waɗannan ayoyi suna magana akan Qur'ani ne, dan haka ne Allah ya yi rantsuwa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Kaga rantsuwan an yi akan me? Allah ya rantse ne saboda tabbatar da karamci irin na Qur'ani. To kaga batu na Qur'ani ake cikin waɗannan ayoyi, ba maganar Lauhul Mahfuz bane. An kawo sunan Lauhul Mahfuz ma kan bayanin Qur'ani ne, aka ce shi Qur'anin a cikin Lauhul Mahfuz yake. Kaga ambatan Lauhul Mahfuz kuma ba maudu'in sa bane, Qur'ani shi ya kawo aka ambace shi. To saboda haka wannan hadisi muttafaqun alaihi ne. Za ku ga mun yi takrijin hadisai, Nasa'i ya rawaito waye hadisin Kitabu Amr bin Hazm, littafin da a zamanin manzo Allah aka rubuta ya fito a ciki, zaka ga da yawa su abun nan yar uwar Umar bin Khattab, Fatima bintul Khattab, lokacin da yazo gidanta tare da mijinta suna karanta suratu Taha, sai ta hana Umar bin Khattab taba wannan nusakh din da aka rubuta suratu Taha, cewa kai najasa ne, mushriki ne, najasa ne. Shawahidi da yawa, hadisai da yawa, hadisi sayyidina Ali, hadisi Abdullah bin Umar, wanda duk aka bi ɗaya bayan ɗaya aka dinga zaifantar da su, wai dole sai an tabbatar da cewa mai janaba, mai haila, mai biki za su taba Qur'ani, za su karanta. Wanda Albani shi ya jagoranci wannan abin, ka duba cikin littattafansa Irwaul Gharib, Gharib Ghalil da sauran littattafansa, za ka ga duk inda ya tarar da ire-iren wannan hadisin sai ya san hanyar da zai iya daifantar. To ga wannan hadisin ba zai iya daifantar da shi, saboda muttafaqun alaihi. In kuma hadisin baya nuna haramcin karatun Qur'ani ga mace mai haila, menene batun, menene fa'idar kawo wa ana ha'idin da ta fi yi fa'ida? To saboda haka wannan hadisi na farko yana nuna maka zatin mata mai haila ko biki, zatin ta din sarki ne da shi. Wannan hailan ko jinin bikin wata sifa ce a cikinta. Cikin hadisin Abu Huraira, innal mu'minin la yanjusu, wannan janaba wata sifa ce a cikinsa. Wannan hadisin zai nuna mana wannan. Sannan hadisin zai nuna maka cewa haramun ne mace mai haila ta yi karatun Qur'ani. Dan idan hadisin baya nuna wannan, to babu fa'idar kawo lafazin wa ana ha'idun na haji, zai zama abinda ba masu balaga suke ce mishi hashu, ma'ana ka kawo jumlar da ba ta da fa'ida a gurbi, ba ta da gurbin ma'ana wannan. To kamar wannan ne shi ne wa ana ha'idun fa yaqra'ul qur'ana, sai ya karanta qur'ani. Saboda haka kaga kenan wannan hadisin nata, wato hadisi ne da yake khassasi ɗaya hadisin ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Wannan yana nuna zikirin da ba karatun Qur'ani bane a cikin kowanne irin hali, yana da janaba, bai da janaba yana yi, amma zikirin da karatun Qur'ani ne to baya yinsa.
kaga kenan wancan hadisin umumin an kasace da wannan hadisin kenan. An mu'azata qalat sa'altu aishata radiyallahu anha fa qultu ma balul haidi taqdi sawma wa la taqdi salata fa qalat aharuriyatun anti ku aharuriyatun fa qultu lastu biharuriya walakin as'al fa qalat kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salati. Mu'adha wata tabi'a ce sunanta Mu'adha bint Abdullah al-Adawiyya, ma'ana kabilas ta Larabawa ɗaya da Sayyidina Umar, shi ma al-Adawiyya mace ce wacce take an-nasikha abida, wacce masu tarjaman sufaye az-zuhat cikin littattafansu za ka ga sun kawo tarjamanta, irin su Abu Nu'aym al-Asbahani cikin littafin Yatul Awliya, haka irin su Ibn Jawzi cikin Sifatu Safwa, ire-iren su cikin kaman Rabi'atul Adawiyya ce. Kuna Rabi'atul Adawiyya ita wato bata ga wani sahabi cikin sahabbai ba, ma'ana ba tabi'a ba ce ita, ta yi mu'asara da Sufyanu Sauri ne ita Rabi'atul Adawiyya. Ita ma wannan Mu'adha din Adawiyya ce ita ma, ana cewa ana sifanta irin yanayin ibadanta, cewa da rana jiddan tana da azumi, da daddare kuma ba ta bacci. Ta rasu hijira na da shekara 83 ta rasu, ɗaliba ce ta Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ta tambayi Sayyida Aisha, ta ce na ce ma balul ha'idi, me yasa ne mace mai haila taqdi sawma take rama azumi wala taqdi salata ba ta rama sallah, me yasa ne? Wannan kaga tatabbu'i ne akan addini, ma'ana nemo wa hukunce ta'alilat, wanda wannan shari'a baya son wannan. To da ke a zamanin akwai wani gari da ake ce Maharura, abunna Harura, wannan garin Harura din annan ne garin da asali Khawarijawa suka fara fitowa. Khawarijawa waɗanda suka yi wa Sayyidina Ali tawaye a harkan tahakimi, wanda da suna cikin dakarunsa a Siffin, da aka zo batun tahakimi, to shine shi Sayyidina Ali ya ce a harkan tahakimin nan Qur'ani da ya kawo wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, din nan Allah cewa yayi fa in baghat ihdahuma adal wa ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a yace. Saboda haka yakin za a yi har ita alfi'atul baghiya ta janye daga manufanta, kar a yi wannan ta'kimi a la hukuma illa lillahi, ai tunda an daga Qur'ani kan ma suna nusakh, to saboda haka sai an yi suka masa, yace to shi kana yi. To da aka yi wannan tahkimin, mun yi wannan bayani da dan tsawo daga baya, cewa Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu an kashe shi gabanin Amr ibn As da Abu Musa al-Ash'ari su gama tattaunawa tafawudi akan batun, mun riga mun yi wannan bayani.
to shi ne a wannan su asali ƴan wannan guni harura din, to sun shahara da tatabbu'i akan abubuwan da ya shafi hukunce masaloli, komi sun ga sai sun ga kwakwabdinsa. To shi ne Aisha ta ce, to ko ke ƴar harura ce, ma'ana ko ke bakharijiya ce, ke ma kamar ka ji wani fatawa ne na ban mamaki a wannan zamani, ka ce ko ke ƴar izala ce da ke zuwa suka shahara da bin diddigin abubuwa da shuzuzi, kawo sabbin abubuwa waɗanda sauran musulmai ba su sani ba, ko ke ƴar izala ce kamar ka faɗi haka? Saboda tambayan da ta yi din ba buƙatar a yi wannan tambayan. Yanzu idan Allah da manzo suka ce ka yi abu, sai ka ce don me ne ka ki, don me suka ce ka yi? Allah da manzo in sun ga dama za su ma bayanin illar dalilin da ya sa suka sa kai wannan abu, kashin kansu za su yi ma bayani, sannan kuma in suka ga dama ba sai sun ma bayani ba. To saboda haka fakultu mu'aza ta ce lastu bi haruriya, ni ba bakharijiya ba ce, ba na cikin khawarijawa, walakin as'alu, kawai ina neman fatawa ne, ina tambaya ne. To anan yana nuna, zahirin hadisin yana nuna cewa inda ta ce ita haruriya ce, Aisha ba za ta bata ansa ba. Shi ne dalilin da sa Aisha ta tambaye ta fikkenan, saboda irin wayannan ba a ba su ansa, ba a makula su, ba su ansa. Wato za yanzu ka ba da ansa ma a tambayan, a ansan da ka bayar ma sai a yi tambaya. Mutane ne wanda dama ba wai suna yin abin saboda neman shiriya ba ne, wani abu ne guda ɗaya a zuciyarsu kawai, akan wannan suke tafiya, akan wannan suke tafiya. Kamar izzati ne, kamar yan izalan yau kenan, yan salafiya. In hadisai dubu ka tara ka kawo musu hujja, wannan abin da ke zuciyarsu ba za su kawar da shi ba. Domin haka ne za ka yi mamaki in kana da ilimin hadisi, za ka yi istighrabi irin yadda suke mu'amala da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana mas'ala ce, a wannan mas'ala akwai hadisi marfu'i, manzo Allah ne da kansa ya fada ko da kansa ya aikata, sai a aji hadisi marfu'i, a kafa hujja da hadisi mawqufi, kauli ko aiki Ibn Abbas. Ko mas'alar da muka yi magana na bayan nan, mai janaba, mai haila, nifasi, ba sa karatun Qur'anin nan, ga hadisi dai marfu'i cikin sahihul Bukhari da Muslim da asar din Ibn Abbas aka dauka ana kafa hujja da shi. In ka duba littafin Balugh Qur'anul Majid za ka yi ta mamaki, ya ga hadisi marfu'i muttafaqun alayhi a cikin Bukhari da Muslim suna cewa kada mai haila ta karanta Qur'ani, sannan ka ajiye wannan hadisin Bukhari da Muslim marfu'i din, ka je ka dauki asar, ai ga fata wanda Ibn Abbas ya bayar. Ana magana manzo Allah, kai kana magana Ibn Abbas? Ina magana sunna da ake ta fatunsa? Haka dai nan kana duba littattafansu na aqida, zaka yi ta mamaki sai ka ga hadisi mawdu'i, Ibn Jawzi cikin al-mawdu'at ya kawo hadisi, ko kuma cikin littafin sa al-ilalul mutanahiya. Saboda waɗannan littattafan nan nasa guda biyu, ɗaya ya keɓanta littafin ga hadisai waɗanda suke masu rauni sosai, ba su kai haddin mawdu'i ba. Ɗaya kuma kitabun mawdu'at ya keɓance littafin da hadisai waɗanda suka tabbata shi a gunsa mawdu'ai. Duk da ma Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa a kowanne cikin littattafan nan guda biyu akwai wasu hadisan da ya kamata a sa su ɗayan ne ba ɗayan ba. Ma'ana ko su hadisai da yayi da'awar su cewa su mawdu'at ne cikin kitabul mawdu'at, ya kamata su shigo cikin al-ilal mutanahiya ne. Akwai wasu hadisai kuma cikin al-ilal mutanahiya ya kamata su tsallako su dawo kitabul mawdu'at ne. To ya hukunta wannan hadisin da'if jiddan, hadisi ne maturuki, shine da'ifun jidda ko hadisi ne mawdu'i, sai kaga an kafa hujja da shi a babi aqida da hadisi mawdu'i a sifanta Allah da wata sifa ko a nema mishi suna da hadisi mawdu'i. To saboda haka wannan shine tanaffuhi da hadisi manzal sallallahu alaihi yake hanawa kenan. Kaman Yahuda ne, wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka, ba hujja wayannan mutane suke nema. Inda wayannan mutane suna neman hujja ne fa, eh, hujjoji da aka kafa wanda ba za a iya abun nan ba. Haka mas'aloli irin wannan da yawa a gefe guda a bada fatawa manzo Allah bai san gaibu ba. In aka je cikin littafin Ibn Qayyim, Ibn Qayyim kuma Ibn Taymiyyah ya san gaibu, anan za a tire a ja cewa sam gaibu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah sai a tsayana. Ba a duba wa ma ya shi'una ayyana yubasuna wa ma ya shi'una, wanda shi ne fassarar aya. Ana nufin ranar tashin alkiyama shi ne. To haka za ka ga abubuwa, to duk mutumin da ya biya wayannan to ba zai ilmantar da al'umma ba, kullum zai kare a radde-radde ne. A yanzu Jabbarawan Kano nan raddi ne nawa aka yi, waye bai yi raddi ba, ya yi amfani raddi sun je sun tuba. Za ka kirga malamai su kusan 100 sun yi raddi akan abubuwan da suke faruwa. Wa aka taba ji ya bude baki ya shiga gidan rediyo shi ya tuba ya janye wannan? Kaga wani abu ne wanda yana nan a rai ne kawai, wannan abun da yake rai din shi ake bi. Wala in ataita allazina utul kitaba fi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka, kan wannan ne. To shi yasa sayyida Aisha ta tambaye ta, da ta ce ita haruriyya ce, bukharijiya ce, ba zai ba ta ansa ba. Amma da ta ce lastu bi haruriyyatin walakin as'al, fa qalat si Aisha ta ce kana yusibuna zalika, muna ji ba hakan yana samu mu, ma'ana haila din. Fa nu'maru bi qada'i sawm, sai a umarce mu da biyan azumi. Wala nu'maru bi qada'i salati, ba a umarta mu biyan sallah. Kawai haka, bata gaya mata illar ba, tace haka kawai manzo yake ba mu umarni mu biya azumi kuma kar mu biya sallah, banda wannan ba wani abu a kasa. Take gaya mata wani illa, wani sababin komai, kawai bin Allah da manzo ne kawai, ba bukatun a san kuma dan me ake yin haka. Ko a ce azumi ya fi sallah, saboda haka ake biyan azumi ake bada sallah. Ko a ce a sallan ai da yawa ne, azumi kuma a shekara su ne, duk wannan ba kawai haka manzo da sallama yake umarta mu. Saboda haka sahabi idan ya ce haka ake umartan mu, ko manzo Allah yake umartan mu, manzo Allah ya hana mu, to hadisi ne wanda yake marfu'i, daidai yake da hadisin da manzon ya faɗa da harshensa. Kamar yadda Imam Suyuti alfiyarsa yake cewa wal yu'ta hukm ar-raf'i fi as-sawabi nahwu min as-sunnati min sahabi kaza umirna wa kaza kunna nara fi ahadihi aw an idafatin ara. Ma'ana hadisin aka ce marfu'i ne, manzo ne ya faɗe shi ko ya aikata, to ba koyaushe ne zai zo da salona kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ko ya kulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, aw ya zo da salo kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kaza. Akwai wasu lafuzzuka da idan sahabbai suka faɗa to suna nufin manzo ne ya aikata abu ko ya faɗi abu, kamar mina sunnati kaza wa kaza kaza, kunna umirna kunna nuhina
mu'maru irin wayannan lafuzzuka to suna da hukunci ne na marfu'i kamar yadda yaso a cikin wannan hadisi. Kenan wannan hadisi yana nuna maka cewa firaq kungiyoyi irin wannan wanda muke fama da su a irin wannan zamani din ba sabon abu bane. Sahaba sun yi mu'asara da kungiyoyi irin wannan. Yanzu kun ga dai Aisha ummul mu'minina ta yi zamani da khawarijawa har take tambaya haruriyatu ta yi zamani da su kamar yadda sayyidina Ali ya yi zamani da khawarijawa ya yake su karshe ma munin akidunsu da hatsarinsu ya sa ya kona su a wuta. Abdullahi bin Abbas yazo ya ce masa law kuntu ana laqataltukum wa la yu'adhibu binnari illa rabbun nar. Yazo ya ce da sai na Ali ya ce da ni ne kai kawai kashe su zan yi ba zan kona su da wuta ba saboda ba me azabtarwa da wuta sai Ubangiji wuta. Sai sayyidina Ali yayi nadama abinda ya aikata ya janye wa Abdullahi bin Abbas kona su yayi da ya kona su rumus shi ne sai mutane suka fito suna murna suna ta tsalle khawarijawa sun kare shi basu kare yace hum fi aslabir rijali suna nan a sosan mazaje karshen zamani za a zo a haife su abinda ya faru kenan. Kamar yadda wannan kuma ya zo a marfu'i wanda manzo sallallahu alaihi wasallam akan Abdullah ibn Khuwaisira yace inna min di'i hadha qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajira har cikin sifofin su yake cewa ya hatiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa sawmahu ma'a sawmihi yaqtuluna ahada al-islam wa yad'una ahada al-awsan yakhrujuna min al-milla har zuwa karshen sifofin ahadasul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyyah duk sifofin da suka zo cewa a tsatson wannan din za su fito abinda ya faru kenan masu wauta masu kananan shekaru su kashe musulmai su bar arna hannun su kashe musulmai su bar arna in ka gaskiya sallar su kuma za ka raina sallar ka kai in ka ga yadda suke lazamtan azumin litinin alami za ka raina kanka ka ce kaga wayannan mutane su suke da gaskiya mu da daga ramadan sai ramadan amma kake da kika da kake ko me ake cewa azumin litinin alami sana ta kamar da gaske da asuwaki a hannu musulmi zam an dage wando an kafa gemu duk Abu Sa'id al-Khudri ya faɗi sifofin halitta da sifofin na abun nan din sa saboda shi kansa Abdullah ibn Khuwaisira din Abu Sa'id al-Khudri yace qama rajulun yace mushammirul izari yace muwaffirul lihiyati shi Abdullahi bin Khuwaisira da lokacin da manzo Allah sallama yayi kaso tsakanin mutane guda hudu na wani da abun nan da aka kawo sai Abu Sa'id al-Khudri yace wani mutum wani mai dagaggen wando mai cikakken gemu sai ya tashi fa qala inna hadhihi laqismatun lam yuksad biha wajhul lahi me yasa ne Abdullahi Abu Sa'id al-Khudri ya faɗi cewa ya dage wandonsa ya faɗi cewa ya cike gemunsa me yasa ba yana kushe abin nan dage wando bane ko ba yana kushe gemu bane a'a yana muhimmancin wannan wadanda za su fito a sasan sadin azuriyar sadin su ma suna da sifofi irin wannan shine fa'ida ambatan wannan
yanzu za ka ga khawariji a wannan zamanin Boko Haram a wannan zamanin za ka taba ganin Boko Haram na ba shi da gemi ko kuma baya da gida wandonsa. Wannan shi ne dalilin da ya sa shi Abu Sa'id al-Khudri din ya faɗi waɗannan sifofi da kuma sauran sifofin da muka karanta. Duk wanda aka karanta mishi ya san da waki. Wannan su ne khawarij. Kamar yadda Abdullahi bin Umar shi ma ya yi mu'asara da Qadariyya saboda hadisi na biyu cikin Sahihu Muslim. Hadisi na biyu cikin Sahihu Muslim. Sababin hadisin wannan ya baina mana hannun julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sababin wannan hadisin ma da Abdullahi bin Umar ya rawaito a wajen Umar bin Khattab, wani ne musamman ya niki gari ya zo aikin hajji, ba hajji ne kawai a kadai ya nufa ba, yana so ya hadu da wani daga cikin sahabban manzon Allah ya tambaye shi akan wata firqa da ta fito ana ce mata Al-Qadariyya. Yace na zo ina tawafi sai na ga wani mutum, sai na tambaya wane ne shi, aka ce ai shi ne Abdullahi bin Umar. Sai na ce to alhamdulillah. Da ya gama tawafi ya koma gefe na je na same shi, sai ya sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu mutane ne suka fito a can garin mu suna cewa komai kawai yadda ya faru haka ya faru, ma'anar wannan duk abin da ya faru ba kaddara shi aka yi ba. Kamar yadda sanannen abu ne kowane musulmi ya yadda cewa duk abin da kaga yawa kana Allah ya kaddara ne, su kuma wayannan suna cewa ba wani maganar kaddara ce, abin kawai yadda kaga ya faru haka ya faru a lokacin, ba can baya an kaddara abin bane. Sai Abdullahi bin Umar sai ya ce in ka koma ka ce musu ni sahabin manzon Allah dan gidan Umar bin Khattab na bara'antu da su, ba ni ba su, kuma su ba sa tare da musulunci sai sun yi imani da kaddara. Shi ne ya ce naji mahaifina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa, sai rawaito mana hadisin bainama na hannu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ciki al-iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi, karshe aka ce wato umina bil qadari, aka maimaita fiye wato umina bil qadari khairihi wa sharrihi, ne mahallu shahid a dogon hadisin da shi Abdullahi bin Umar din ya rawaito a wajen mahaifinsa Umar bin Khattab. Yana so ya tabbatar musu manzon Allah ya tabbatar da kaddara. Idan mutum bai ma yadda da kaddara ba to baya cikin mu'minai. To kun ga an yi mu'asara da wannan. To saboda haka da yawa daga cikin malaman wannan al-milal wa nihal suna cewa farkon firqa a musulunci da ta bayyana ita ce khawarijawa. Sun ce khawarijawa farkon su wadanda suka kashe sayyidina Usman, farkon su shi Abdullahi bin Huwaisir wannan wanda manzo Allah ya ce a sosansa wasu mutane za su fito yaktuluna ahad al-islam yadda muka bayyana. Reshen su na biyu wanda suka fara fita a sosan wannan Ibnu Huwaisira din su ne matasan da suka taso suka harhadu a burane daban-daban, wasu daga Masar, wasu daga Kufa, suka harhadu suka yi amfani da damar aikin hajji da Madina ta kadaitu da jama'a suka zo suka kashe sayyidina Usman. Sannan kuma na ukun su ne waɗanda bayan tahaki suka yi wa sayyidina Ali tawaye, sayyidina Ali ya kashe su, wasun su suka gurgudu. Sannan na hudun su shine khawarijul akhir zaman, khawarijawan karshen zamani. Saboda haka sifofin su gaba ɗaya abu ɗaya ne, sifofin su abu ɗaya ne. To saboda haka kun ga anan sayyida Aisha bata faɗi wani illa wani sababin da yasa ake rama azumi ba a rama sallah ba,
باب المواقيت وبابنا لوكتي لوكتي نصلى اذا كوغا وسط نسخه دين با اكاو بابي كو حديثن ني هكا اكي جيرو ان ابي عمرو بن الشيباني وسمه سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تزدته لزادني في ابو عمرو الشيباني شيني الكوفي ايه daga cikin almajirin Abdullah ibn Mas'ud kamar yadda kuke gani a wannan riwaya sannan kuma ya rawaito hadisi daga Huzaifatul Yaman da wasu sahabbai ire-iren su Abu Mas'ud al-Badri sannan shi an haife shi manzo sallama yana raye haka haife shi lokacin da manzo ya rasu din yana da shekara 19 amma bai taba ganin manzo Allah ba shi yasa riwayoyin sa wato idan bai fadi sunan sahabin da ya rawaito ba riwayarsa mursal ko mursalat shine mutumin da zai rawaito hadisi bai ga manzo Allah bai rawaito hadisi a gun manzo Allah al mursal al marfu bi tabi'i aw zi kibarin aw saqtu rawin qad rawu mana shi irin su ne ake kiran su muqaddaram suni wadanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah yana da rai ba su musulunta ba ko sun musulunta manzo yana da rai sun musulunta a hannun wasu sahabbai su din ba su taba haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba har manzo ya rasu akwai wani sahabin da ya musulunta ya niki gari ya zo ya tarar ana jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da ana jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ne in ka duba da tattafin musalla za a iya saka su cikin sahaba ko kuma za su iya saka su cikin sahaba ma misali mutumin da ya zo tare ya ga manzo Allah bayan rasuwarsa gai ya ga manzo Allah ma bayan rasuwarsa ana itibari da suhubarsa ko ba a itibari shi yasa in kana karanta littattafan da suka yi tarjaman sahaba to zaka ga cewa da yawa irin wayannan wasu sun saka su cikin sahabbai wannan dalilin ne yasa Al-Hafiz Ibn Hajar ya rubuta littafin sa Al-Isaba fi tamyiz as-sahaba saboda ai tamyizin su a tabbatar da wanda yake da sahaba da kuma wanda bai da sahaba manzo ya rasu shekaran sa 19 yake cewa rashin sa'a na yace an aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama ina can a kauye ina kiwon raƙuma yace can a kauye ina kiwon raƙuma to saboda haka wasu suka yi sabani akan adadin shekarun sa wasu suka ce a shekarun sa lokacin da ya rasu 110 kamar yadda riwayoyi sun zo a harshen sa yanzu mutumin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiwon raƙumi kaga duk mutumin da yake kiwon raƙumi yaro karami da za bai sanda yake kiwon raƙumi na akalla su shekara 6 ko kunnan yayi rai duk da madara ba su suna girma da wuri to in yana da shekara 6 ko bakwai lokacin da aka aika da manzo sallama to lokacin da manzo sallama ya rasu fa to bisa risala tana da shekara 23 saboda yayi shekara 13 a Makka yayi 10 a Madina kaga shekara 23 to idan aka kara wa shekarun sa na lokacin yake da shi kaga ya toshi shekara wajen 30 kenan wajen 30 lokacin da manzo ya rasu to bigaddin nazar daga wancan riwaya din zaka ga da yawa daga cikin mutanen suka yi tarjumin sa suke cewa ya rasu wasu suke ya rasu shekara 96 kaga ya dade yayi hijira na da shekara 96 wasu kuma za su ce 95 wasu kuma suna cewa hijira na da shekara 101 ya rasu to saboda haka shi yana daga cikin al-mu'ammaruna shine wadanda suke suka dade cikin sahabban manzo sallama shekara 101 95 ko 96 ko 101 ya rasu to gurgudun yanayin yadda masu tarjuman suka faɗa shine gurgudun irin yanayin shekarunsa ta shi ne Abu Amr al-Shaybani kunga akwai a cikin sahabban manzo akwai wanda suka rayu shekara 120 suna nan ko su 6 ne ko su 7 ne suna nan sannan kuma Salman al-Farisi suna cewa ya rayu shekara 350 ai kuna jin wannan riwaya riwaya sai sharar shi ne al-Imam Sakhawi yake cewa lakinnahum lam yakhtalifu fi annahu asha 250 shahararren abu yace Salman al-Farisi ya rayu shekara 350 amma ba sa sabani kwata-kwata akan cewa shekarunsa ya kai 250 ya ce haka wannan yana ɗaya daga cikin ijma'iyat wadanda ko ijma'at wanda al-Imam Zahabi ya saba shi Imam Zahabi ya ce yana istighrabin wannan har yake cewa shi abinda zai tabbata a gunsa Salman al-Farisi lokacin da ya rasu shekara 80 ne kadai ya ce haka duk da kwarewar Imam Zahabi a harkan tarjama wanda har al-Hafiz bin Hajar yake jinjina mishi akan wannan amma ya sabawa maganan da ya zamanto mutawatir shahararre ya saba saboda haka mu dauki cewa dai mu aje maganar al-Imam Zahabi mu dauki cewa kalla Salman al-Farisi ya rayu shekara 250 shine mafi inganci shi al-Imam Zahabi sanin mutane da tarajumin su idan ka ga al-Imam Zahabi sunan mutum zai ga ma shekaran da aka haife shi shekaran da ya rasu da inda ya rayu da komai da komai wato shi inda ya kwarance na bangaren tarajim sanin tarihin mutane shi ne littafinsa Siyar min A'lamin Nubala dinnan littafi ne gaya yana da kyau duk dalibi ilimi ya ce yana da nuska sahihiya na wannan littafi dan da yawa mutane waɗanda baka san tarihinsu ba yau da shi suka rasu to za ka zo ka samu tarjaman su a ciki za ka ga ya yi tarjaman Al-Husayn bin Mansur shi ne Al-Hallaj wanda ya shahara wani sufi da ya shahara wanda aka kashe shi na za ka ga ku tarjaman sa ciki haka littafinsa Tarikhul Islam ana shi malami ne na tarihi kuma masanin tarjama akwai wani shehinsa farkon lokacin da ya je zai fara karatun tarajumi a wajensa sai ya ce aini ba na karban dalibi sai na gwada shi shi ya kawo masa sunaye iri daya cewa ya tantance masa zamanin da kowanne mai sunan nan ya rayu. Mun san a tarihi za a iya samu Abdullahi bin Musa kamar 5 ko 10, duk shahararrun mutane ne, ɗaya Al-Kufi, ɗaya Al-Basri, ɗaya Al-Madani, ɗaya kaza, kowanne da abin da zai mayyace shi. Sai al-Imam Zahabi ya tashi ya fayyace mishi kowanne ya fadi zamanin su da shagarinsu, ya ce ai lalle za a yi daga ya ce. A nan ne ya zaune ya fara karanta tarajum. Shi kuma al-Imam Subuki ƙaramin, shi kuma agun Imam Zahabi ya karanta tarjama. To sai ilimin tarjama a ƙarshen nan ya zo ya zama babu shi. Yanzu kamar nan Nigeria ne, ya kamata a ce akwai wani wanda ya san tarihin shahararrun mutane waɗanda suke cikin Nigeria. Ko ba kuwa dai sarakuna, gwamnoni, ministoci, shugabannin ƙasa, haka ɓangaren malamai, gwanaye da shehunai, a ce akwai wani da ya san tarihin su, an haifi wani lokaci kaza, ya yi sarauta lokaci kaza, malami kaza ya yi zamani lokaci kaza, gari kaza kaza, babu wannan yanzu. Har Sheikh Muhammad Bello a muqaddimarsa ta Infaqul Maisir mai suri yake cewa yana ɗaya daga cikin abin da ya karye Afirka, ya zamanto Afirka ba a san ta a duniya ba, saboda gaggagaggan 'yan baiwa ba haddatan Qur'ani masu ilimi manya-manya wanda wa ba su gazawa wasu daga cikin wanda ake musu tarjama a Asiya ba, duk sun rasu ko layi ɗaya na tarjamansu babu. Yanzu kamar sarakunan Borno ce za ka rubuta tarihinsu, wahala za ka sha. Saboda malaman Borno su ya kamata a ce su rubuta tarihin sarakunan Borno su bari, to yawancinsu ba su rubuta ba, sai dai a tsintsinta. To kamar wannan ilimin tarjama yana da gaya, yana da muhimmanci. Shi wannan Abu Amr al-Shaybani din kuniyarsa ce Al-Kufi, sunansa Sa'd ibn Iyas, sunansa Sa'd ibn Iyas. Kala ya ce haddasani sahibu hadhihi dar, mai wannan gidan ya karantar da ni wannan hadisi. Wannan yana da muhimmanci, wannan lafazin a wagun malaman hadisi, saboda shi rawin yana nuna maka dattu ya haddace hadisin yadda ya kamata ya haddace. Shi mai wannan gidan shi ne wa ashara biyadihi ila dari Abdullahi bin Mas'ud, sai nuna gidan Abdullahi bin Mas'ud da yasansa. Kala shi Abdullahi bin Mas'ud din ya ce sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ayu al-amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, wani aiki dai cikin ayyuka yafi soyuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yafi son wannan aikin. Kala as-salatu ala waqtiha, yin sallah kan lokacinta, ma'ana farkon lokacinta, kamar yadda yazo a wata riwaya as-salatu fi awwali waqtiha, wannan sallah farkon lokacinta, amma ka tabbatar da shigan lokacin. Wannan abu ne muhimmi, kada a garin kokarin yin sallah a farkon lokacinta kuma irin ko 12 da rabi ko ragowar minti 1-2 lokacin bai shiga ba ka zo kai sallah. Wannan zaya yana da muhimmanci, ka tabbatar da shigan lokacin a nan tukuna ka yi a farkon lokaci. Akwai wanda suke kokarin neman farkon lokaci kuma galibi suna yin sallan ne lokacin ba mai shiga. Yanzu akwai wata ɗan da muka taso muna kokarin mun yi latin sallan magaruba, bari mu yi sauri a mota mu je mu yi sallan magaruba. Muna tafiya kawai wani masallaci sai muka ga ana yin sallah, wani ya ce a na ce ga wasu ba kamar mu sun yi jinkirin sallar magaruba, sai ya ce a isha ba suke yi. To kaga wannan ba sallah bane kan abin nan kan lokaci. to saboda haka a lura da wannan wannan dalilin ne ma yasa zaka ga iyayen mu suka daura mu akan lokaci guda daya wanda babu shakkun lokacin ya shiga yanzu abin da ya shahara misali karfe 2 ba za karfe 4 da asu
abu ne da daddai wanda muka gada da Allah ko a daular Borno suka karrara wannan auko kuma daular Sheikh Usman Danfodio cewa karfe 2 nan ne babu shakku lokacin sallar azhar a kowanne weza da yanayi ya shiga ko lokacin zafi ne lokacin sanyi ne haka karfe 4 da asar wannan yana daya daga cikin hikimomin malaman mu sai sai san kaga malaman mu suna yin abu kai bisu karka shiga rudanin zamani kuma zaka ga wani abun su muhimmi kowace sallah cikin salloli da ake bayyana karatu kamar sallar isha magruba sallar asuba sun bashi wasu surori su kawai ake karanta wanda ma yana da muhimmanci yanzu misali abu ne shahararre inna anzalna raka'an na farko kullu wallahu raka'atan yu asallam magruba hikimar su wannan koda mutum ba mai karatu bane yawan jin wannan sallan zai haddace wadannan su zai haddace saboda haka idan ya haddace kuma to ya samu surorin da zai na sa su cikin sallolin ma sauran amma kai ne a wannan sallah ka dauko suratul baqara a raka'a ta biyu ka dauko suratu ali imran wasu ma fa musamman idan sallan magruba ya kusa za su zauna su haddace daidai gunda za su yi sallan za su karanta a sallan magruba dan Allah akwai Allah cikin wannan lamari wallahi mun san da akwai wannan dan a ce su ma haddatan qur'ani ne kawai kafin isha kuma za a zauna tsakanin magruba da isha a haddace wani ko wanda za a karanta a sallar isha asuban fari kuma a tashi a haddace inda za a karanta a sallar asuba ce yanke shanke yadda ko shekara 10 za ka yi kana bin wayannan mutane sallah ba za ka tashi da haddace kowace sura ba saboda wuraren da ake karantawa ba wurare ne wanda saboda yawan jin su za ka karanta ba wani man ya karanta wata wasu ayoyi sai ya wata biyu wata uku kafin ya zo ya ce zai karanta su wannan raya ne bayani hau ko kuma kai ba mahaddacin qur'ani bane amma in zaka yi tahajjudi da tarawih sai ka sa qur'ani a gaban ka kana kai waye ce ma dole eh an saukar da qur'ani sallan tarawih kai alam tarana sin kamana inde ba riya bane ba ce dole sai an yi karatun qur'ani an sauke cikin tarawih ba ko tahajjudi cikin irin wayan abubuwa ne saboda haka ka lura duk abin da iyayenmu malamanmu suka daura al'umma a kai wato da'awa ce a hikimance sai ka ga mutum ba malami ba ne ya haddace surorin da yake yin sallah ko kuduban nan da muke ta surutu ana cewa ana kuduba daya shekara-shekaru ana kuduba dayan nan yanzu misali kuduban da ake mana a masallacin juma'a na kudu mun haddace shi to yanzu aribibi ta je ka zamanto limamin juma'a ba yin kuduba kullum iri ɗayan nan bai taimake ka ba za ka hau kan minbari ka kuduban da tun a yarinta kake ji ka haddace sai ka yi kai sallar ka ka fita a kunya ka sauka a kan minbari wata ran ne aka ji aka tambayi mai suna na takurana Goni Ayyub kun san da ake cewa Goni Ayyub din mai sunana ne ba shi ne gonin ba ni bane to shi ne aka ce yaya kun yi tambaye shi ya ce ya ku duk juma'a kuke yin kuduba iri ɗaya ne sai ya ce to bari muna jira ne mu ga lokacin da an yi aiki da dukkan abin da muka faɗa a cikin wannan kuduban sai mu canja kuma ku gaskiya ne wannan har yanzu ba mu muna abubuwan da muka harhana muka hana a cikin wannan kuduban har yanzu mun ga ana yin su ne lokacin da aka daina yin su mu kuma mu canja sabon kuduba to wayannan su ne malamai wanda suke duban maslahar al'umma amma malamin da kullum masalar kansa yake dubawa yana so a ce yana cancanta kuduba, yana so a ce yana kuduba a ka, yana so a ce mahaddaci ne shi ya dinga cancanta sururi a karatu. Kuma a sallah ma dole yayi an bayi lasfika an ji karatun ya fito. Baya daga cikin al'adan malamanmu ko da masallacin akwai lasfika, limami ya karbi lasfikan ya ratayawa ya tsawai a ji karatunsa, baya cikin al'adan. Lasfika lada ne ake bawa, kuma bawa lada ne shi ne maslaha na nesa su ci, amma ba waɗannan masallatai. Wani ma idan ba ta da jin ba, wallahi ba zai sallar isha ba. To shi ne kultu sun ma'ayi, sai na ce sannan wanne aiki ne cikin waɗannan ayyuka bayan sallah akan lokacinta? Qala birrul walidain, ya ce biyayya ga iyaye, wanda Qur'ani ya yi wasici a kai, birrul walidain ihsana. Kultu sun ma'ayi, sannan na ce wanne bayan kuma birrul walidain? Qala al jihadu fi sabilillahi, jihadi a tafarkin Allah domin a yada musulunci ko ina. Wanda ba dan jihadi ba, ba musulunci kanmu mu musulmai ba, ta hanyar jihadi musulunci ya bi duniya, kamar yadda kuma kyawawan halaye da mu'amala mai kyau ya taimaka yaduwar musulunci a nahiyar da jihadi bai je ba. Kamar yadda mun sha bayanin cewa West Africa nan banda can ƙarshe wajejen su Senegal, to West Africa umuman salabiyan ne ba tare da jihadi ba musulunci ya yadu. Wannan kusan malaman tarihi sun so su haɗu akan wannan su yi jima'i a kai, musulunci ya shigo wannan nahiya ba tare da jihadi ba. Amma jihadin Uqba bin Nafi da kuma irin su Musa bin Nusayr irairansu, to wasu su wato ya shafi wajejin su a Senegal sun yi tsawo, saboda abinda ya tabbata yake cewa ya Allah ka min uzuri, ya ce gaban nan nawa kogi ne, inda za ka daskarar da kogin ya zama kankara zan haura kogin gaba da kogin kowace duniya ce in kai musulunci. Ya tsaya a wannan ta adaka da wannan ya tabbata manan nahiyar nan gaba daya. Sai ta jihadin da aka yi na islahat da bayan musulunci ya samu matsala, abinda su shaku Usman Danfodio suka yi, amma asalin shigowar musulunci farko an tariki salami ne. Za mu tsaya a nan. Abdullahi bin Mas'ud ya ce haddasani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce waɗannan abubuwa guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya karantar da ni. Walau istazattuhu, da zan nemi ƙar, inda zan ci gaba da cewa summa ayyu summa ayyu summa ayyu, ya dinga gaya mun kenan abubuwa daban-daban, shine lazada ni kenan. Da wannan ne ma muhaddisuna suke kafa hujja cewa ba dole bane in zaka rawaito hadisi ka kawo sanadi farko matani karshe, zaka iya kawo matani tukunan ka koro sanadin ka ka fada. Saboda haka yayi shi ya haddasani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To tumna da wasu ayyuka zamu takaita nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Am adraka la wankan haila da na ainin jarba in suka hadu wace zai?
Idan wankan nan wankan janaba da haila ko wankan kusa, zai wahala wankan haila da biki su hadu, saboda abubuwa ne daban-daban, zai wahala. Amma idan janaba da haila suka hadu kawai a wanka daya in ake shi ke, mace ce janaba ya kama ta kafin ta yi wanka, wato sai jini ya zo mata kuma ya yanki dufa, to kawai ta yi wanka daya ya haɗe ya haɗa gaba daya. Na'am
wai na wankan janaba da na wankan huce jiki kuma in sun hadu ba? na kaman zafi hakan nan na jikin shi ya huce.
Mutum ne yake so ya wanka amma kuma yana da janaba, wanka da sabu, to wanne ne suka wanne zai fara yi wanka sai
kun san wanka da sabulu din shi baya dauke wannan janaba din, to saboda haka yana da khayari imma yayi wankansa da sabulu sattas, in ya gama kuma sai ya dau ruwa yayi wankan shi na janaba, au ko kuma da farko yayi wankan shi na janaba, idan ya gama kuma sai ya dauko sabulu ko wanne idan yayi daidai. Na'am na'am. Amin amin.